الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا مسلمي نا ونن مسلاتي من البركة مسجد الهدى wannan gari mai albarka garin Jos Filato dadin kowa a wannan lokaci mai albarka. Ina cike da farin ciki kwarai da gaske na gamuwa da waɗannan fuskoki na ƴan uwa masoya Allah, masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun haɗu a wannan wuri ne don gabatar da nasiha ga jeriya akan wani abin da zai amfane mu, saboda kullum musulmi yana buƙatar a tunatar da shi abin da zai amfane shi a duniya sa lahirarsa. Duka gaba ɗaya abin da zan tsaya a kai kuma zan tattauna da mu a kai shine muhimmancin taimakon juna da tallafawa juna a tsakaninmu, tausayi, jin ƙai, rahama, miƙe hannu ka taimaka wa ɗan uwanka gajiyayye ko mabuƙaci, haɗa daga iyayenka har zuwa ga yaranka da kake aiki da su ko suke tare da kai. A ƙarƙashin inuwar faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da ya buga mana misali akan sahabbai da ya ce wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Duk abin da zan faɗa akan ƙarƙashin wannan aya ne zan ɗauki abin da zan ɗauka na gaya mana. Allah ya yi mana bayanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da wata ɗabi'a ta daban ta hanyar fifita wasu a kansu a kan buƙatu. Idan aka zo kansu wajen buƙatu da taimakon wani, sun fi so su taimaki wani, su agazawa wani fiye da kawo kansu. Ko da suna cikin tsananin buƙata, suna cikin tsananin yunwa, to sukan iya haƙura su ba wani ya amfana ko da su za su cutu. Wanda a dunkule wannan shine abin da ake nufi da at-ta'awun baina abna'il muslimin, taimako tsakanin musulmi, wanda yau shine yake wahal da mu kuma shine yake gagara mu. Raruwar ana-ana kowa ta kansa ya sani, ɗa baya jin tausayin ubansa, baya jin tausayin wani wanda yake gajiyayye, shugaba baya jin tausayin na ƙasa da shi, mai hali attajiri mai kuɗi abinda yake gabansa ya zai tara kuɗinsa, ya zai kashe kuɗinsa, ya zai more kuɗinsa ba tare da tunanin wane yana kwana da yunwa ba. Asibitocinmu suna nan sun mutu sun zama kufai saboda bala'in talauci da rashin magani da rashin gadon kwanciya. Duk wanda ba shi da shi sai dai ya mutu. Jami'o'inmu sai ɗan wane da wane, duk ɗan talaka, duk wanda ya wayi gari Allah ya jarabe shi talauci a yau, to sai dai ya san yadda zai yi. wannan ta sa wasu suka zabi akan su ji kunyar duniya wanda su ji kunyar lahira, suka kama sata, suka kama ha'inci, suka kama yaudara, suka kama cin amana. Da idan ya samu dama ya cuci ubansa, ya saci kudinsa, ya zalunce shi, kowa kokari ke tara ya tara ya tara, kamar kiyama ce za ta tashi dan kar a tashi bai tara ba. Ina maganan halal, ina maganan haram? A'a, sai wanda Allah ya ji kansu. Yan uwana, at-ta'awun baina abna'il umma al-islamiyya, taimako tsakanin yan uwa musulmi, yana gadar da kauna, yana gadar da soyayya, yana gadar da jin kai da falala da mutum yake samu akan waɗanda yake taimaka musu. Ya zo a cikin hadisi ingantacce, ana ba mu labarin halin magabatanmu na ƙwarai wajen son su taimaka wa junansu. Mutanen Al-Ansar, mutanen Madina da suka karɓi manzon Allah da bakuncinsa alaihi salatu wassalam, irin hidimar da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan wani abu ne mashhur, sananna abu. Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisi a cikin littafinsa sahihinsa daga Imam Abi Huraira, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallama, wani mutum ne yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana neman a taimaka masa. Ashe wannan ya nuna in sun shiga wani yanayi annabi yana kulawa daga jiyayyun cikinsu, yana rufe asirin wanda suke talakawan cikinsu. Wanda Allah ya aika wajen matansa ya ce ku taimaki wannan bawan Allah a bashi abinda zai ci, a rufa mai asiri. Wallahi malam, sai mata annabi suka aiko suka ce ma ma'ana illa al-ma' ya rasulullah, ya manzan Allah babu komai a gidan nan in banda ruwan sha ba, gidan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba abinci sai ruwa, ba buhunan shinkafa, ba katan katan din taliya, ba buhunan masara, ba buhunan alkama. Yau gidan annabi, gidan bawan Allah da Allah ya fi son su a duniya, an waye gari komai babu sai ruwan sha. Duk wanda yaga Allah ya shimfida masa duniya yana da abubuwa a yalwace, kuma bai bi Allah ba, wallahi ya tumci imanin shi. Kuma wannan yake nuna mana cewa ashe wannan rayuwa dole ne mu yi hakuri. Idan har gidan annabi za a waye gari babu komai illa alma sai ruwa, to yaya gidana, yaya gidanka? Mutane su zo su ta kai kukan Allah, suna ganin Allah bai musu daidai ba. Rigunan da kake sawa yanzu sun fi na sabon annabi wallahi. Gidajen da muke gina yanzu wallahi sun fi gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka je ka gani a tarihi, masanan tarihi sun wasafa, sun sifanta yanda gidan annabi ya kasance a lokacin da yake rayi. Ka san me gidan? Ghuraf saghira mutawadi'a jiddan. Dakuna ne kanana kuma a ƙasa ƙasa suke. In za ka shiga sai ka sunkuya. Me rufin su? Zarban dabino ne da ƙasa da itace. Me katangar? Kututture kututture na dabino aka harhada aka jona aka sa ƙasa. Me ƙasan? Yashi ne. Me katifar? Ciyawa ce. Me shimfidar? Fata ne. Hashuha leaf. Haka annabi ya rayu alaihi salatu wassalamu cikin bukata, cikin rashi, amma yayi hakuri ya koma ga Allah Allah ya tsare mai darajarsa da mutuncinsa. Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, ana bada labari wata rana babban malami ne a duniya, kawai sai aka ga yana ballo itacen rufin ɗakin sa, yana tarawa yana ajewa. Sufyan al-Thawri aka ce ya imam, imam ne, jagora ne, sune malaman duniya, me ya faru? Yace ban da abin da zan ci a gidana, ban da abin da zan sha a gidana, ba abin da na mallaka, an banda wannan itatuwan da na rufe daki na, zan kai su kasuwa ne in sayar da itacen, in nemi abin da zan ciyar da iyalina. Aka je ɗakin sa, aka tarar da shimfiɗa da filan yashi a ƙasa yake kwanciya. Ku je ku duba ilimin hadisi, ilimin fiqhu, ilimin kaza, sai kun ji Sufyan al-Thawri. Aka ce ya imam, ya kake kwanciya a ƙasa? Yace ana uzakkiru nafsi, ina tunatar da kaina rayuwar kabari ne. Yau in na kwanta a waje mai daɗi da kaza, gobe in gaya wa wannan kan nawa zai je birgima a cikin ƙasa. Wallahi ba su da shi ne. Ba wai Allah fa yana ba mutum duniya ne don ya fi son sa ba, ana ba wa kafiri ma mai zagin Allah, mushriki mai bautar gunki, sai Allah ya tara mai duniya. Ha kuma ba wai Allah yana hana mutum duniya ne ba don wai baya son sa ba. To ga nan Muhammadu dai an waye gari a gidansa, ba abin da za a ci, ba abin da za a sha. Nana Aisha take cewa akan share wata biyu, wallahi ba a dora tukunya ba a gidan Annabi, wata biyu. Mace bata je kitchen ta dora tukunya ba na abinci, yaya aka yi? Ta ce wallahi muna rayuwa ne da ruwa da dabino. To a wannan ranar, wannan bawan Allah ya zo shi ma yana neman taimako. Mata Annabi suka ce wallahi babu komai a gare mu sai ruwa. Manzo Allah ya juyo kansa bai ce man yadhmu aw yudhifu hadha, waye zai dauko wannan mutumin ya matso da shi wajensa, ko kuma waye zai karbi bakuncin wannan bakonawa? Wani mutum cikin mutanen Madina ya daga hannu ya ce ana ya Rasulullah, ya ce ganiya manzan Allah, ni zan dauki bakuncin wannan mutumin. Ya dauke shi ya tafi da shi wajen matarsa. A'a, da yaje sai ya ce da ita akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallama, ki girmama bakon Annabi, wannan bakon na manzan Allah ne, ina so ki girmama shi, ki mutunta shi, ki bashi abin da zai ci, ki bashi abin da zai sha. Sai aka sake kwafsawa, shi ma din matarsa ta ce da shi ma indana illa qutu subiyani, ko ma indi illa qutu subiyani, ba inda wani abu a gidan nan wallahi, in banda abincin yara shine kadai ya saura nawa da naka ma babu, dan abin da ya saura abin da zamu ba wa yara ne kawai. Kaji ashe imani ne da karfin hali, saboda sha'awan ya taimaki dan uwansa, yace a bashi shi zai taimaka masa. Saboda su salaf magabata na kwarai, su singini ne akan kishin su taimaki yan uwansu. Mu kuma yau mun waye gari, bakin ciki muke mu ga dan uwan mu ya ci gaba. Kun ga bambanci? Idan ka ga dan uwanka yana saka riga mai kyau, sai ka tafi ciwon kai, ciwon hasada. Idan dan uwanka ya canja mota, kana ta tashi hankali. Idan dan uwanka ya samu aiki, yana samun rufin asiri da maiƙo, sai a fara tuhuma, sai a fara sa ido ana bincike me yake yi ne, ai me yake samu, me income din sa. Idan dan uwanka Allah ya masa rufin asiri, ya samu promotion, ya samu ci gaba, kana bakin ciki baka so, sai ka yake shi. Wallahi a cikin irin wannan tafiya, irin wannan rayuwa, ba za ta gadan mana da komai ba sai bakin ciki da ci baya. Duk al'ummar da take bakin ciki na ta ci gaba, wallahi sai asara. To wannan wani ciwo ne wannan? Kaji wani ya tattari bako bai da abin da zai bashi, wallahi yayi shahada ya dauke shi. Kai kuma yau bibiya kake yi, abokinka a kore shi a wajen aiki, murna kake in dan uwanka ya samu kariyar arziki, sai kaji ana hira, ana dariya, ana ce ai ya kare dan iska, ya kare wallahi. Haka ake yi. Wani ba Allah yana bada labari, tun jiyar shekaru, duk shekara suna zuwa umra da ramadana, shekaru aru aru, sai Allah ya darbo na abokinsu dan kilik dinsu, sai ya kare, kasuwa ta yi kar, bai samu zuwa ba, sai da aka zo makka aka fito irin darut tauhid din nan an sayo kaji da lemo ana sha a wannan babban hotel da yake kallon harami sai wani ya zunguri wani ya ce kira mana wannan matsiyacin mu je yana ina Allahu akbar abokin su ne yace ba rayuwar haka muna tare shi yace matsiyaci ya kare ai yanzu na abincin gidansa ma yake nema ba magana umra ba aka kira shi wani yaya aka sa shi ansuri yaya baka zo ba sai yace kai dai ku bari kawai ai al'amura kasuwa ta lalace suka fashe da dariya suna gindin ɗakin Allah suna murna dan uwan su ya kare shi wanda yake dariyan bai sani ba wataƙila baɗi shi ma yana kar al'amura ba su da daɗi ɗabi'un mu halayen mu ba su da kyau idan mutum ya zo harkar kasuwa ne da mai gidansa ƙoƙari yake yi ya karya mai gidan shi ya ɗago ta hanyar yin muguwar sata da handama da wawura an kama wasu yara a kasuwa ana zuwa ana sayan kaya mai arziki ne babban mutum satar da za a yi masa ba ƙaramar sata ce za ta girgiza shi ba ko ya gane idan aka zo sayan kaya na naira miliyan 2 sai su ba wa mai kayan kayan naira miliyan 3 ko da rabi sai sun loda masa sai ce Alhaji an dan samu kuskure miliyan 2 ka bayar amma an loda ma kayan miliyan 3 ka ba da 750 ka rike sauran wannan kulle-kulle ne na yaran shago sun yadda su yi wa mai gidan asarar naira 750 ko 800 su su karbi 700 din su rike a rasidi an rubuta an dau kayan naira miliyan 2 a sto an hada baki da shi kansa mai cire kayan sto din ya rataba hannu haka aka dauki lokuta shekaru ana yi akwai mai arzikin sa karfin arzikin da yake da shi wallahi talaba ba ku sau kariya shi ba duk abin da za ku ci sai dai ku gama ci wallahi ba zai kare ba akwai mai karamin arzikin da in an taba zai gane saboda karancin arzikin da jarin haka suka dauki lokaci mai tsawo suna yi su a ganin su wayo suke yi ba tausayi ba jin kai idan mutum jami'in gwamnati ne sai Allah ya jarabe shi da zuciya kekasasshiya ta rashin tausayin da jin kai na ƙasa mutum yayi tasatar kuɗi yayi tasatar kuɗi amma bai tanadi kwanakin da zai ci kuɗin ba mutum ya ta ɗiban kuɗin al'umma yana kai wa ƙasar Turawa ba a saci kuɗi a juya su dala sai a tura su bankunan ƙasar waje dan mugunta ba zai ma ajiye su a nan bankunan ba wani zuwa yake ya je ya gina yayi investing in ci gaba ko tsaya hasken yayi muku wani zuwa yake ya je investing a wata ƙasa da ba tasa ba wani yace ya je wata ƙasa ya ga wani tafkeken mall ana lai turawa ne kawai suke sayan kaya sun abin nan aka ce ka san wannan na waye aka ce ne wani dan Najeriya ne wani babban barawon gwamnati ne da aka duba gaba ɗaya ma'aikatan da turawa ne ya ɗebi kuɗin ya kai musu can ya bar mutane da talauci da zage-zage a tsakaninsu to wannan bawan Allah yayi ne yace wa matarsa ki girmama baban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai tace wallahi babu in banda abincin yara sai yace da ita ki shirya abincin ki kashe wutar ɗakin yaran hayyi ta'amaki wa asbihi sirajaki wa nawmi sibyanaki idza aradu asha ki shirya abincin ki kashe fitila ki sa yaran su yi baccin dole daidai lokacin da za su buƙaci abincin ki sa su yi bacci yau babu mu babu cin abinci sai mun ciyar da bakon Annabi mu mu yi hakuri ayan gidan ma su yi hakuri sallallahu alaihi wa sallam wallahi haka matan nan tayi ta shirye wannan dan abincin ta kashe fitila ta sa yaran nan su kama bacci ta tashi kamar za ta fita tace ga abincin aka ba wa bakon ya dauka ya ci shi ma bakon ya kiya ci yace sai masu gidan sun ci shi ma mai imani ne sai suka yi dabara suka nuna kamar suna cin abincin ashe babu abincin yazo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sai ya ce Allah yayi dariya irin wacce ta dace da shi akan aikin da ku waɗannan mutane da miji da mata kuka aikata akan wani bako da aka baku taki Allah ya saukar da ayar wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wannan shine tafsiri shine fassara dalilin saukar wannan aya kamar da Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisi da Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin Bukhari hadisi na 3798 a cikin Muslim hadisi na 2254 bari mu dawo kan kissa Abdurrahman ibn Auf malam muna bukata suke fa to bare kuwa aba mu haske ka san ana wa'azi ya kamata ka rinka ganin kowa fa yawa na zo ne ta sakin wa'azi bana ganin idan kowa yawa haska ka wuri sosai aba da haske da wuri ga gila tsaido na amma gani wani nake wani duhu nake gani na ganin bibbi haska kama nan kuna son bayani in ba ka ba ko mai fatiha Abdurrahman ibn Auf yace mun zo Madina Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kulla yan uwantaka tsakani na da Sa'd ibn Rabi'a hadi qissatu Abdurrahman ibn Auf Annabi ya kulla yan uwantaka tsakani na da Sa'd ibn Rabi'a Sa'd yake cewa ni nafi kowa kudi da dukiya a cikin mutanen Madina inni aktharul ansari mala yace nayi alƙawari ya kai Abdurrahman ibn Auf Allah ka ba mu haske duniya da lahira amin duhu na kabari duhu na lahira duhu na kiyama Allah kare mu amin a duniya ma Allah ba mu san duhu Allah ka ba mu haske amin kowa shirya kabarin sa wallahi yace inni aktharul ansari mala ni nafi mutanen Madina wadatar dukiya yace ya Abdurrahman ibn Auf a matsayinka na abokina da annabi hada mu ka zo na raba dukiya ta gida biyu ka dau rabi in baka rabi in dau rabi ka dau rabi yace ina da mata ka je ka duba duk wacce ka gani a cikin mata na wanzur ayi zaujati hawaita ka duba ko wace mata daga cikin mata na kai ra'ayi kake so nazaltu laka anha na yadda zan sauka in yi stepping down in bar maka ita ta yi idda ka je ka aura fa idha hallat tazawwajtaha ka ji imani Abdurrahman ibn Auf yace la hajata li fi zalika duka abu guda biyan nan da ka bani bani da bukata da kudinka da matarka bana so hal min suqin fihi tijara anan Madina akwai kasuwa da ake kasuwanci yace kwarai kuwa Sa'd ibn Rabi'a yace suqu Qaynuqa akwai kasuwar Qaynuqa bani Qaynuqa yace to dullani ala suq ka nuna min kasuwa zan je zan nemi kuɗi abinda zamu dauka a cikin wannan kisa ya koyan uwana musulmi ku duba irin tarbiyyar da annabi yayi wa sahabbai da tausayin junansu da kokarin rufa asirin junan su da kokarin tallafawa junan su mutum ya dauki jarin sa ya raba shi gida biyu ya bawa abokin sa saboda Allah ba fa bashi ba kai wanda yake zagin sahabbai yayi asara a duniya kai mai bata sahabbai bai ci sa zuwa duniya ba kuma wallahi haka abin ya faru ya raba gida biyu ka duba dadin kudi ka duba dadin jari ba fa kanin ka ba ba fa kanin matar ka ba ba fa sarkin ka ba ba fa babanka ba ba fa yayanka ba aboki fa abokin ma hijira yayi daga wani gari ya zo wani gari ku gado me ya hada ku al-islam musulunci amma yau ya yadda ya raba dukiyar sa gida biyu ya bayar da rabi dan uwan sa ya dauki rabi ya yadda ya haka to ga abun gwadawa ba wannan kade bai ce duba cikin mata na ka je ka zabi wacce tayi maka ka zabi wacce kake so yanzu kana da wannan imanin kana da wannan takawar jama'a kuna da waliyai sama da sahabbai akwai wani waliyi a wannan bayan duniyar da ake fada waliwa da waliwa ne zai iya daukin matarsa ya ce abokin sa je ka zaba ashe ba mu da waliyai sama da sahabbai hada huwa haqiqatul iman wannan shine haqiqanin imani matanka dole kana son su kana kaunar su amma ka ce abokin ka yaje darje ya zaba yace wance nake so ka ce wance yi hakuri kuma itan dole ta hakura ta yi idda wane ya aure ta sun yadda zaman duniya ne yau duk labarin nan ya kare suna kabare waɗannan mutanen dan uwa musulmi mu dauki wannan a matsayin darasi da zamu rinka bugawa a tsakanin mu yanzu ku duba irin rayuwa da muke yi a yau rayuwar gurba rayuwar rashin tausayi sai ka dan daga cikin mu mutum Allah zai rufa masa asiri amma yana bakin cikin ya jawo dan uwansa ya samu wannan rufin asirin wani ma'aikaci zai same ni yace malam aiki ne ake samu a kasar waje aikin kaza aikin kaza yace wallahi yanzu abokane na bazan iya irga adadin waɗanda suka je suka samu aikin nan a kasashen nan ba certificate din mu daya wasu ma na fis tin jarabawa wasu ma na fis experience yace amma wallahi malam da mutun ya je kasar ne ya samu arziki wallahi malam bakin ciki yake ya bugo maka waya ma baya so ka gane rifewa ake har meeting ake to jama'a wannan al'amari da aka samu ba ko a bari mutanen mu su zo su abin nan yace malam muna nan muna fama a nan abincin da zamu ci kudin hayar da zamu biya kudin makarantar ƴaƴan mu ga mu ƙwararru ne muna da certificate kaza kaza ba ma iya yi yace yanzu gidan da zan zauna wallahi tallahi in dai da albashi na zan gina gida na hakura har duniya ta tashi wallahi albashi na bai zai gina min gida ba yace malam wannan wace irin rayuwa ce wannan wace irin ƙasa ne kana aikin da baka isa ka samu gidan zaka zauna ba baka isa aikin kai biya ma kudin makarantar ka ba na ƴaƴan ka ba baka isa aikin kai rufa maka asiri kaza wannan wace irin rayuwa ne yace amma yau abokanan mu sun tafi suna aiki bayan bukatun su na duniya duk wata sai sun yi adashin miliyan 1 miliyan 2 kuma da certificate ɗaya muke da shi me ya same mu saboda rashin tsarin ma'anan yace muna da ilimin amma wasu wanda ba masu ilimin mu suke cinye kudin ai mun addu'a ni ma Allah ya sa an samu tsallaka nace Allah ya taimake ka in ka dan tsallaka ka je kuma ka tuno da iyayenka da ƴan uwanka da danginka kun san me wannan yake nunawa duk wani wanda yayi karatu mai tsada a ƙasar nan mai matsayi wallahi malam kasar waje suke guduwa su je su yi aiki samu albashi mai kauri kishin ƙasa kishin waye kishin ƙasa na'am ya kamata a kishin ƙasa amma wallahi suka auna suka auno wallahi gaba suke ba sai na faɗi masu certificate din kaza da kaza da kaza da kaza ba me yasa saboda ba tausayi yanzu mutun ne mallan zai zo ya tara kudi ya tara kudi ya tara kudi wallahi akwai wanda suke da kudin da ba san me za su yi da su ba amma har yanzu a kasan nan me kun su zo su bude workshops kamfanoni na ayyuka na yin gadaje na yin kujeru na yin kofofi na yin kaza babu har yanzu dan Najeriya da kudin sa da biliyoyin kudin da yake da shi da na daloli da na neroli da na kasar waje da na kaza su tsaya su yi abin da za su taimaki ƴan uwansu su bude kamfanoni saboda kishin taimako masamari matasa su samu aiki gwamnati ba ta iya daukan kowa da kowa aiki dole ne ƴan kasuwa ku gina kamfanoni ku dauki ayan mutane aiki mutum ya dauki mutum 100-200 ana aiki ana production ana kaza ana kaza ana kaza da wannan ne kasa za ta ci gaba amma ba ma iya yi yanzu ga masallacin nan muna wa'azi ina tabbatar muku kofofin masallacin nan ba na Najeriya bane odisu akai kwaman kofa ba ma iya yi mai kyau za ku iya irga iya adadin gidaje da ake ginawa a kasan nan yanzu ba mu da masu kudin da za su yi kamfani za su yi wannan kofar muna aurar da ƴaƴan mu wayo duk wanda ya kai ya isa zai aurar da ƴarsa sai dai ya tafi Dubai ya sayo gado ko ya tafi China ya sayo gado kwaman gado katakon banza da za a kwanta a kansa ba ma iya sarrafa shi mu gyara sai mun je kasar waje mun sayo me yasa saboda masu kudin mu sun rike kudin su ba za su yi kamfanonin da za su irin samar da wannan ba ku je Dubai din ku dauko a kamfanonin ku yi hayar masu yin gadajen ku je China ku dauko masu yin ainihin wato kofofin ku dauki nauyin su su zo su yi hanyoyin samun kudi da gina al'umma barkace amma ba mu da kishin taimako wannan yasa kullum muke ci baya takalmi in zamu sa sai dai mu sa dan China ko mu sa dan Italy ko mu sa dan kaza amma muna da kamfanoni muna da ruwa muna da manpower muna da kaza amma ba za mu yi ba wallahi wani mai kamfani yake ga yace mallam alhamdulillah ina yi wa Allah godiya kullun a karkashin na sai mutum 100 sun ci abinci yace in naje kamfani na zauna na gagaba dai ma'aikatan nan duk karkashin na suke yace wallahi wannan farin cikin kawai ya ishe ni yace mallam ina biyan kowa albashin sa kuma in shekara ta ina yi wa kowa isani yace kuma ina samun alheri sai habaka yake ta yi amma ƴan uwana abokane na da yawa akwai wanda sun ninninka ni kuɗi suna nan suna kwanciya da kuɗin hawan jini ya kusa kace su da ba mun yake faruwa kenan ai duk wanda ya tara kuɗi dole ga mu da hawan jini kuma da ciwon suga da ciwon kafa da ciwon zuciya in baka yi ba zaka zo ka mutu a banza ka basu ka barwa wata yar karamar matanka da ƴan kananan ƴaƴanka matarka ta cinye gadan da ƴan ƴaƴanka wani yazo ya aure matar taka wannan motar taka ta miliyan kaza wani yazo ya hau ya tuka ya more wani yazo ya shiga gidan ai wani ya taba auren matan wani attajiri miskini ne abokin sa ne talaka ne bai da hali da ba a yi da shi Allah ya kaddara wannan mutuwar ta zama mai alheri abokin ya mutu abokin yana mutuwa ya kama yi wa matar hidima ya rinka zuwa yana gaishe ta yace hajiya akwai aike hajiya ko za a aike mu wani wuri tace a akwai mana je a je ai mana kaza za a kai yara makaranta ne a za a biya musu kudin kaza ne ya me ya zama yaranta ya kula da ita tace yanzu duk abokanin mai gida na wannan ne yake kula da ni ashe mutumin gyara yake ya ya kai ta gama ta gama ina baka wannan satar an safa kakkai sakaci da ita kula dan wani yana cin arzikin wani ne tana gama ta kaba yazo yace yana gaisuwa yana fata alkhairi ya dan aiko yace a gaya mata wannan marayu na ƴaƴan abokin sa yana so a bashi daman ya ci gaba da kula da su ma'ana ya ani abinda yake nufi wato hajiya a bashi dama ya shigo gidan nan ya aure ta ya ci gaba da taimakonta ya ci gaba da kulawa da ƴaƴanta ya taimaka tunda dai ƴaƴan abokinsa ne ka fara magana kawaye to da Allah yau wannan ya ishe wani ya ishe zo ya aure ki wannan banza ki ji zai ni hankali har ci zai zo ya neme ki kaza 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 da sauran su tai shiru tace yanzu wani ne zai ce zai aure ni tai shiru sai wata kawarta ta zo tace wance to ko akwai wani maraya ne ana gurin ne sai wata kawarta tace wance in ga miki gaskiya tace eh kin san ina kaunarki tace eh wallahi karki bar wannan mutumin mutumin da ya taimake ki lokacin da mai gidanki ya mutu ina sauran abokan nasa waye kula da ke ina danginki ina yan uwanki wannan shine wanda zaki ji dadin rayuwa da shi in talauci yake fama da shi ba Allah ya rufa miki asiri ba to me yake aure shi mana ya ci gaba da kula da ke da yayinki tace Allah tace Allah kuwa wallahi mallan sai aka ce mutumin nan to ba ko me dan fara zuwa a fara ganawa mutumin kai fara wanka yana zuwa yana gaida hajiya nan da nan aka shirya al'amura ya aure ta mallan sai gashi ya rike makullin motar alhaji ta naira miliyan barkate idan ya zo daga bakin kofar ɗakin sai yake tas tas ya bude ta wai kuwa ba Allah ne ba shi ba ya shiga mota mallan ya saki tukunyar sanyin nan ta buge shi ji alhamdulillah ya je ya dawo kuma hajiya ta kawo mai abinci ta tsuguna ta gaishe shi ta ce ga abincinka ya gyara washe gari kuma ya ce akwai wani abin da za a yi miki hajiya to ya ci baya bai ci baya ba ya rungumi ya rike wannan mata to kaga ka taimaki mutane ka agaza wa mutane in baka yi ba zaka zo ka mutu wanda baka tsammani shi zai zo cinye arzikin naka to wannan shine abin da yake damun wannan al'umma mu duba marayun mu yau marayu yaya marayu suke rayuwa a cikin mu yau duk wanda uban sa ya mutu billahi alazim ina ga ya maka ya shiga uku sai dai wanda Allah ya kare wa zai biya mai kudin makaranta wa zai kai shi kasuwa ya jari wa zai kai shi gona ya noma wa zai sama masa aiki a Abuja wa zai sama masa kaza laifin sa maraya ne akwai yara kanana sun taso mallan cikin gurba wallahi ba wanda zai taimake su kadan daga cikin wanda suke iya tunawa da su duba matan mu yau da mazajin suke mutuwa talakawa yau duk matar da mijinta ya mutu yana talaka miskini ya tara mata uban yaya to wallahi mallan haka za ta rungumi yayan nan ta fama ko dai ta rinka gasa masara ko ta rinka toye kosai ko ta rinka aikatau ko ta rinka wankin kudi akwai mata da yawa da mazajin su suka mutu saboda ba su da hali ba su iko wallahi mallan sun wulakanta a bayan kasa jiya dinnan wannan uwa ya kira ni yace mallan ga wata baiwar Allah mareniya ta zo ta same ni ta tara min yaya sun kai wajen guda bakwai da samari balagaggu da waɗanda suke yan kananan yara munyi munyi dan Allah dan Allah dan Allah mallan ka taimaka min ba shi da abin da za su ci ka zo mu je gidan mu ka gani uban su ne ya mutu yau bai wuce shekara ba mun tozarta ba wanda yake taimaka mana a unguwar mu yaran nan ba su gama makaranta ba ballanta su samu aiki akwai wacce ta kira ni a waya tace mallam wallahi mijina ya mutu ya bar mun yara ƴan mata balagaggu wata tana school of nursing wata ta shiga jami'a shekara ta biyu wata ta kusa gama secondary ce wallahi mallam duk gaba ɗaya sun tsaya yanzu saboda ba mu da kuɗin school fees uban bai da shi na mun buge-buge yake yi ya biya musu ni ko ba zan iya ba ƴan uwansa kuma duk sun guje mu saboda bai da kuɗi kun san yanzu idan mutun ya mutu in dai bai da kuɗi dangi guduwa suke yi amma in mutun yana da kuɗi ya mutu to lokacin kannan za zo yayin mu ne account check account ATM yayin mu ya mutu kaza 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 a lokacin ne ya san cewa yayin sa ya mutu ko kuma kanin sa ya mutu saboda yana da kuɗi amma idan bai da kuɗi ƴaƴan da za a dauka a raba su a taimaka musu wallahi gudun su ake yi wannan fa shine rayuwar da wannan al'umma take ciki ka duba gari iya girman gari sai ka ce dukkan al'umma musulmin garin nan dan Allah wani gida suke na maraya wani gida ne aka yi na kulawa da maraya yau idan uban wani ya mutu za a kai shi manzo Allah yace ana wa kafilul yatimi ka hataini fil janna, da ni da mai daukan nauyin maraya mai taimakon maraya kamar haka a gidan aljanna. Amma yau matar ka sai ta hana ka kula da maraya, yau kana da gidan kace bari ka dauko maraya guda ɗaya ka sa cikin yayanka, matar ka sai ta yage ka ta kori wannan marayar, ta nuna bambanci tsakanin yayanka da wannan maraya. Wanda annabi yace mai kula da maraya da ni da shi kamar haka muna hade, ba ma iya yi. Da haka kawai kowa duk wanda aka mutu ubansa ya mutu, in dai bai bar masa wani abu mai karfi ba, shi ya sanya zai iya rayu. Yanzu mutane suna musulunta, mutum zai zo musulunta ya ce ashhadu an la ilaha illallah, a can yan uwansa sun kore shi, bai da wadataccen jari, bai da kaza, yana ganin kucin yalwa, yana ganin kucin ya suke, sai ka rasa wani gida zaka dauke shi ka kai shi ya koyi sana'a, wace makaranta zaka kai shi, wani attajiri zaka yi wa, wani tsari aka yi a kungiyance aka gina gidaje irin wannan na alfarma, wanda duk wanda ya musulunta za a yi masa alfarma a mutunta shi a kimanta shi. Babu kenan, babu taimakon kenan, babu jin kayin. Wallahi malam, akwai kiss din da aka kamo macece mijinta ya mutu, ta buga ta buga ta buga ta rasa abin da za ta ciyar da marayu. Billahi alazim malam, bi tai tana zina, kuma wai aka kamo wai kara wai in mata nasiha. Tace malam, da suka kawo kara kai mun nasiha, ba su kawo karan ba sa taimaka mun ba. Tace bazan koye maka ba, yunwa ce ta dame mun, ba yanda zan yi, dole in fita in je nema yayana, ba goyen bayanta nake ba. Tace wallahi fita nake, kuma abokanan mijina suke biya mun bukata. Ta kula da maraya, ta yi zina ta kula da maraya a cikin wannan al'ummar, saboda ba taimakon juna, saboda babu tausayi. Wallahi akwai matan da aka kawo mana kiss dinta, wallahi dusa, kun ga dusan masara ko? Dusan masara take zubawa ruwa ta sa ta kumbura, ta sa mata gishiri, wallahi ta ba yayanta su ci. Kuma nayi bayani wannan, nayi huduba na faɗi wannan, nace masu kudi ku ji tsoron Allah, wanda Allah ya hore masa ya ji tsoron Allah, ya tanadi wani abu ko yaya a anguwarsu, a garinsu, da zai rinka taimaka wa wasu gajiyayyu mabukata. To wallahi wannan ke kasar zuciyar ita take damun mu, shi yasa kuka muke rayuwa rayuwa mara jin dadi. Kaga mutum a mota kawai za ku haɗu da kadan taba shi jiyo zai dan ubanka mai na maka zaka dawa ne, zagi ba tausayi, ba jin kai, ba rahama. Yara suna nan barkate sun ci jarabawar, ba su isa shiga jami'a ba, kun san laifin su, ba su da hali, ba su da iyaye. Wallahi ina gaya maka malam, kai ina gaya maka, wallahi duk wanda ya tara yaya a kasan nan, ka tsaya ka yi tunani, ka dubi yayan nan, ka ce yau in na fadi na mutuwa zai rufa musu asiri. Allah, ka duba cikin kannan ka ko cikin yayyan ka ko cikin dangin ku, akwai wanda zai rufa maka asiri ya zo kula maka da yayan ka? Ko matar ka in kaga an neme ta, wallahi ka dan bar mata mai koni. Wani ya bugo mu ya malam, da Allah za a samu ta bazawar rani, nace kamar yaya? Yace yace wallahi malam, nace akwai zawarawa da yawa. Ce a malam, ba fa kowace nake so ba. Nace wace iri kake so? Yace wallahi guzuma nake so. Nace me guzuma? Yace wanda mijinta ya mutu ya bar mata kudi a kwance, mai babban gida da motocin hawa da waye da sauransu. Yace ita nake so a hada ni da ita, na rufa mata asiri. Nace ta rufa ma asiri dai, mutumin banza. Amma yaya yaya idan an ce wannan mata din talaka ce, ba ta da shi, waye zai ce ina abokina da ya mutu ya bar yaya goma, a kawo mun sun dauke su in sa su a cikin yayana? Yanzu wannan al'ummar tana da tausayin, idan magoci ya mutu ya bar yaya, wannan ya dauki biyu, wannan ya dauki uku, wannan ya dauki daya ya sa su. To wallahi wannan malam ba shine abun tausayi ba malam. Wallahi muna da kiss din yara, ƴan mata, yarinya, budurwa, ubanta ya mutu, lokacin aurenta yayi, ba wanda zai iya aurar da ita. Ga manema amma ba mai aurarwa, wannan suna nan barkate kullun ne, suna bugo waya, malam a rufa mana asiri, malam a taimaka mana, malam a gaza mana, ina babanki ya mutu. Wallahi malam, diddangi na ba wanda zai iya siya mun gadan kwanciya. Malam al'umma ba ta da tsari fa, amma mun sani a nan nan Sudan, kun ga Sudan, wallahi masallacin juma'a guda ɗaya a Sudan, duk wata unguwa da ka sani, wallahi sai ka ji an ce akwai marayu 2,000-3,000 a ƙarƙashin sa. Akwai masallacin da guda ɗaya ne, wallahi sai ga akwai maraya 10,000. Kuma ina ake samu? Gwamnati take bada kuɗi? A'a, masu kuɗi attajirai da suke zuwa masallacin suna sallah, su suke zuwa su investin kuɗi, a ɗauki nauyin maraya, a gina masa gida inda zai zauna, a kai shi makaranta, a kai shi jami'a, ba za a taɓa bari yayi rayuwa wai shi cewa shi maraya bane. Saboda rashin aikata irin wannan abun, shi yasa muke cikin wannan hali da muke ciki. Rashin jin kai, rashin tausayi ga karshe ya ku yan uwana musulmi cikin abin da ya kamata mu kula da shi mu zauna lafiya kowa ya kula da wani na kusa da shi da yake mabukaci duk wanda yake da hali don Allah na kusa da kai su ya fadi alheri akan ka kada kana da hali yaranka suna Allah Allah ka mutu saboda baka taimakon su dan Allah duk uban da yake da hali ya taimaki yayansa ka gina musu rayuwa ka taimaka abokanan su ka taimaka makota don Allah ɗan su ya samu masu mulki ku taimaka wa samari matasa da aikin yi Najeriya mun yi bincike akwai matasa matasan nan su suka fi yawa kuma mun bincika marasa aikin yi su suka fi yawa kuma mun bincika da yawa daga cikin ayyuka na criminal da ake yi wallahi da matasa ake in ka je police station kaga wani ya sari wani ko ya sace wayar wani ko ya shiga gidan wani gaba ɗaya matasa ne mun shiga yawon kurkuku a ƙasar nan muna bi na da'awa muna zagayawa muna duba muna sampling majority yaran da suke cikin gidajen mu na kurkuku anan dai arewa na sani nan naje wallahi di yaran mu ne matasa wanda ya kamata a yanzu suna university ya kamata a yanzu suna kasuwa ya kamata a yanzu suna gonaki amma wani yanayi na rayuwa saboda rashin kulawa da watsar da tarbiya wani maraya ne ya tashi ba mai kula da shi kawai sai zama dan iska sai zama mai shayi shayi ku taimaka musu ku kirkiro kamfanoni na sana'o'i ku samu amintattun mutane na san ana kukan amana ku danka musu ku sa ido ku dauki mutane aiki kar a dogara da gwamnati gwamnati fa daga federal government har zuwa local government fa ba ta da karfin da za ta yi accommodating al'umman Najeriya gaba daya ku gane wannan dole sai wasu sun yi kasuwanci dole sai wasu sun yi aikin karfi dole sai sun yi investment dole sai sun yi kaza akwai abubuwa na ci gaban al'umma da ya kamata a taimaka amma ina yanzu ka duba dajin da muke da shi a arewa daji ina ce yawan dajin yasa har wasu suke shiga su buya ciki a yanka wa mutane a ce su yi ta noma gwamnati ta ba su kuɗi su yi noma noma tushen arziki yaro matashi idan ya samu zabgegiyar gona hekta kaza eka kaza wallahi ba ruwansa da ya fita ya je waje wani abu zai shagaltu dukka ka'a zai samu kaza wani yaro guda ne aka ce wallahi a garin su ya samu gona wallahi karamin manomi ne wallahi dukka ka'a in yazo sauke sai ya sauke buhun shinkafa yafi buhu guda 700 yanzu wannan yana da matsala zai ciyar da kansa ya ciyar da kannansa ya ciyar da abokanansa kuma ba abin da yake gonan nan kawai yake zuwa kuma yana daukan ma'aikata aiki sun fi mutum 200 da masu shuka da masu yankan shinkafa da masu saka taki shi sa muke so a taimaka a inganta noma din nan ga daji a banza amma ba amfanuwa da shi da za a yayyanka shi a sassabe shi a gyara shi a yayyanka mutane ko da bashi a basu a ce daga nan zuwa shekara 90 kwa biya ba a taimaka ba dan Allah abin da ya kamata aike nan tunda gwamnati ba za ta iya daukan kowa aiki ba a samu giredoji kowace jiha su yi ta share gonakin nan ai tabarwa bashi tunda ba za ku ba mu kyauta ba a bayar bashi a ce biya sai bayan shekara 120 ba shikenan ba kuma a basu kudi da za su sa taki su dauki manoma ku gani wallahi sai mun kore yunwa wallahi Najeriya sai ta ciyar da Afirka sai ta ciyar da kaza amma ga dajin a banza wani dan China ya zo Najeriya da wani abokin partner din sa a business suka dan shiga ya zagaya da shi haka nan arewa ha ba sai ga dan China yana kuka bayan mota ba dan China yana kuka aka ce haka yace ya ga kudi a kasa yace Najeriya da mutane kuwa yace duba daji ba utilizing din sa yace wannan da a China ne ai da mun more ya ga daji ya ga ruwa iya ganin sa ruwa har ambaliya yake su ko nemo ruwan suke su zuko ruwan su kawo amma ba a aika tashi ga ciyawa koriya shar ga itatuwa su kansu in ana sare su ana inganta su ana kaza kaza za a samu kaza amma babu me yasa saboda karancin tausayi da jin kai ya kamata mu zama masu tausayi masu jin kai ku gama kullu kullun ku yanzu ma zan tsaya abinda na faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada abinda ne na kuskure ko tuduba da shi Allah ya yafe mana barin dakata anan samari da nan so dan muku wani gata ka nan a ƙarshe amma tunda naga manyan rigunan nan suna tashi barin tsaya kawai wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mutum ko bai yi aiki ba yace a biya shi wannan wato albashin watannin da yayin aiki in ya karba ya ci shin wannan ya ci halal malam yana neman hujja ko yana neman malai ba da amsa cikin alqur'ani ko hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
bismillah wai masu rukunin masu dauki tambayar ba kame mai tambayar
na'am malam baya mai tambaya baya ya fata alkhairi zuwa ga malam da addu'an Allah ya saka da alkhairi yace malam menene hukuncin yajin aiki a musulunci sannan ya yace kuma ya halatta mutum ko bai yi aiki ba yace a biya shi wayannan watanni waɗanda ya yajin aiki a cikin su shin ya karbi wannan ainihin wato albashi yace halan ya halatta a musulunci
wannan mai tambayar dukkan alamu ya binciko ya gane cewa ni malamin jami'a ne da ka bari yayi min wannan tambaya zaka sha jawabi ko yanzu insha Allahu ta'ala ga amsar kamar haka na farko da kamata yayi tambaya yace menene hukuncin neman haƙƙi a musulunci meye hukuncin ma'aikaci ya nemi haƙƙinsa a musulunci ya halatta ko bai halatta ba to tunda bai tambaya ba ni bari in yi tambayar zan hadu in rugurguje su kuma gaba daya ku gane cewa su ma'aikatan jami'a suna tafiya ne a bisa ka'idojin aikin gwamnatin ƙasar da suke rayuwa duk ma'aikatu na gwamnati suna da dokoki da policies da suke gudana a ƙarƙashin su a yayin da suka zo suka kafa wannan dokoki da ka'idoji ba su tuntubi alqur'ani ko hadisi ba da zaka shiga aikin jami'an nan ba da aya ko hadisi ka shiga ba ka shiga ne a matsayin ma'aikaci da za a gudanar da kai a bisa dokar ƙasa ita kuma ƙasar nan tana da ƴanci tana da doka tana da ka'ida kun fahimci wannan yawa abu na biyu shine ma'aikacin jami'a ai ma'aikaci da Allah ku rike wutan nan ai ma'aikaci ne na gwamnati ita jami'ar ma ta gwamnati ce a iya dan abin da na sani malaman jami'a suna shiga yajin aiki ne dan nemarwa dalibai da suke karantarwa ƴancin kansu da kuma inganta karatunsu a matakin farko sannan kuma nemarwa kansu su ma ƴancin aikin da suke yi babu inda wani ya isa ya ce bai halatta a nemarwa dalibai ƴancin a inganta karatunsu a inganta jami'o'in nan ba ba wanda zai faɗi wannan kuma ba wanda zai ce bai halatta ba ma'aikaci ya fito yayi bayanin bukatunsa da abin da ya cancanta wanda bai saba wa dokar gwamnati ba ni ba mai ilimi ne sosai akan abun ba amma dai muna zuwa meeting ana gaya mana daga cikin abubuwan da ake gaya mana cikin wasu daga cikin sababban da ya sa malaman jami'a suke yajin aiki akwai abubuwa kamar haka na farko akwai karancin hostel wa dalibai da zai accommodate din su ku ɗan Najeriya ku dalibai ƴan jami'o'i kun sani cewa hostels da ake daukan dalibai baya wadatarwa da yawan dalibai a waje suke zama malaman jami'a suka ce a taimaka a bada kuɗi a gina hostel wadatattu ai accommodating dalibai ga filaye a cikin jami'o'in nan sai aljanu ne suke zama a ciki kawai amma babu wurin kwanciyar dalibai kaji daya duk wani malamin jami'a a kasar nan manyan jami'o'in nan dai ni a jami'ar Bayero nake ya sani cewa billahi alazim gida da malamin jami'a zai zauna babu shi a cikin jami'an nan sai kadan suke samu zaka iya tarar da layin mutum 300 a gabanka kana jiran gida da zaka zauna a jami'a matsayin ka na malamin jami'a mutum zai taho daga wata jiha za a dauke shi federal university ne daka a dauke shi a wata jami'a yana bukatar ya samu gurin da zai samu skilled guri da zai samu yayin research ya karantar da dalibai gurin da ba hayaniya yana da kyau ya samu gida a cikin jami'a amma babu malaman jami'a yan asu suna ta kira cewa lalle ne gwamnati ta taimaka a samar da wadataccen gidajen zama ba su suka na haƙƙi na larura na dole wanda haƙƙin su ne sun koyar sun yi aikin nan a biya su ba a biya su ba suna nan tewa ba fa maganan ma ƙara albashi ba kun san yanzu albashin professor nawa ne miliyan 2 ko 3 ko 4 professor prop wanda ya ci bokon har ya kusa mutuwa duk wani professor sai kadan daga cikin su wallahi gangarawa yake ya kare rayuwarsa akan jami'an nan dare da rana bincike research rubutu ayyuka kaza kaza amma nawa ne albashin sa a iya karancin sani na ko 500 bai kai ba sai kadan daga cikin su amma wallahi mun sani akwai waɗanda a ƙasashen haure dokta ne kudin da yake dauka PhD holder ne kudin da yake dauka ya ninka na profession da yake aiki a nan kasar amma duk ba a ce komai ba daman ma professor Najeriya ya mafarkin cewa adamai da albashin sa miliyan 1 ya ma san bai zai yi ba to ina ga mai PhD ina ga mai masters degree ina ga mai kaza albashin idan ka kwatanta shi da wasu ma'aikatu wanda ba jami'a ba mun fasan Najeriyan nan mu fa yan Najeriya ne malaman jami'an nan fa su ne suke fidda kowane dan bokon ma kowace ma'aikata ma da take daga dara ina ce sai da certificate din jami'a da degree da wai ake daukan mutum amma wallahi malam karamin ma'aikaci a wata ma'aikata wallahi ana daukan sa a dukan farko ka san nawa yake dauka 500 wannan degree holder ne kuram amma ga professor da ya karantar da shi ya shekara 30 yana koyarwa bai wuce 300 ba akwai wanda fa albashin sa every blessed month yana daukan naira miliyan 1 kuma billahi alazim ina ga maka degree ne dashi akwai masu miliyan 2 akwai masu kudin gyaran gida kawai in an dauke ka gyaran gida kawai sai a baka miliyan 30 a ce wannan na gyaran gida ne akwai wani malamin jami'a da yasa ya mafarki ya ce a bashi wannan kudin yan kudaden da ake bawa malaman jami'a ma su fita waje su karo karatu ko shi research ko wani abu kar ka ga wahalar da ake sha kafin a samu sai ka bi hanya sai kai kame dan research allowances dan kudade da ake bayarwa aje a karatu a kasar waje ko aje ai conference ko wani abu ba kowane malamin jami'a yake samu ba masha Allah ai sai na gaba da amsa ai sai na gama yawa malaman jami'a nan me yasa suke yajin aiki ai ya sani na fa dan wani zai iya zuwa ya raddi a iya sani na kuma na ji dadi da kuka tambaye ni dan ni ma malamin jami'a ne suna yin yajin aiki ne dan gwamnati ta inganta jami'o'in nan suna yin yajin aiki ne dan gwamnati ta inganta karatun jami'ar ina jiye muku tsoro ya ku yan Najeriya kar a zo lokacin da wallahi dan talaka bai isa shiga jami'ar gwamnati ba sai jami'ar kudi yanzu ai kun ga duk wata jami'a ta kudi tana ronin tana gudana amma jami'ar gwamnati fa a tsaye take ina makarantun mu na gwamnati sun mutu sai makarantun private su suke functioning ina jin tsoron kar a wayi gari a Najeriya dukkan jami'o'in Najeriya na federal universities gabaɗaya sun mutu saura private universities su ne za su gaba da functioning wanda a term daya ko a shekara ɗaya dan talaka za a ce sai ya bada miliyan kaza sannan ya karatu gatan ku shine wannan makarantun jami'o'in na federal din wallahi shine rufin asirin ku wani ya ce ai America ma gabaki ɗaya ma ai duk federal university ne wanda gwamnatin America iya university uku ko hudu take riƙe to zaka kwatanta America da Nigeria ne abubuwan da ake musu ladzarin rayuwarsu da tsaron su da ingancin waye din su da sauran su iri ɗaya ne yanzu kowane ma'aikaci yana da haƙƙin ya ji dadi a kwantar mai da hankali a inganta aikin sa banda malamin jami'a wanda su ne talakawa a cikin al'umma har kin ba su aure fa kuke sai ku ce ai malamin makaranta ne ba za mu bashi ba saboda bai da albashi kuma ku yara samari matasa akan ku ake yin wannan abun dan ku ne yanzu malaman jami'a in suka bari aka zo aka bude jami'o'in na kudi da yawan ku ba za ku je kuje ba dan haka muna kira ga gwamnati har yanzu a inganta makarantun jami'a kuma a biya wa makarantun malaman jami'a hakokin su a dawo daga karatu wallahi wannan shine zai samar da ci gaba kuma duk duniya fa ba inda ake yajin aiki irin wannan a ce universities gaba ɗaya ba a aiki ba a karatu daka ni a fahimta ta ya halatta malamin jami'a yayin yajin aiki ya nemi haƙƙin sa kuma su gwamnatin ai sun sani timpil azalda a cikin ka'idodin da suke gudanarwa ai malaman suna zuwa yajin aikin suna zuwa hutu kuma suna biyan su ku ne kuke dauka ana ba aiki malamin jami'a research din da yake aiki ne ai research da bincike da yake aiki ne an ce ma karantar da jami'a shirme ne bincike da research da ake zaman banza ne to zama ne na struggling kuma ya kamata gwamnati ta biya mu kudin mu kwarai ku da gaske yawa a biya mu kudin mu a ba mu kudin mu lalle a ba mu kudin mu haka kawai za ku dauki bar da mu bayan yunwa ta kusa ta kashe mu gaba daya talauci ya ishe mu gaba daya so kuke ku binne mu a kabari ne gaba daya a ba mu kudin mu mu gyara gida mu ci abinci mai kyau ku sha turanci assalamu alaikum.